Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta yi karin haske kan harin da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe.
A cikin sanarwar da hedkwatar sojojin Najeriya ta aiko wa muryar Amurka na nuna cewar dakarun na runduna ta biyu karkashin jagorancin kwamandansu sun yi wa Boko Haram din kofar rago inda suke musu kace-kace.
A birnin da magarin kuma na Jamhuriyar Nijar gungiyoyin da ke kula da kyautata rayuwar mata da matasa ne ke ci gaba da faɗakar da mata da matasa muhimmancin gudanar da zaɓe na gari.
Dama mun yi aiki mun nan wayewa mata kai kowa da kowa da matasa ku zaɓi wanda zai muku aiki kar ka zaɓi wanda in ka zaɓe shi da ka fara zaɓen shi ya gude shi ya barka.
Har ila yau a Jamhuriyar ta Nijar za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez na ƙara matsakaimi na kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona. Bayan samun wasu ɗalibai da suka kamu da wannan cutar.
Ya aka yi suna tsaka san suna ɗauke da wannan cutar. Gwaji aka yi ga uwayensu. Uwayensu suke contact. Don saboda an samu mutum guda yana da ciwon, ana neman dukkan wanda suka yi mu'amala da shi, wanda suka yi hulɗa da shi.
Akwai shirin kuwa bar gida da shirin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bace a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar kasa da kasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litinin cewa anan mu kokari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba. Idan akwai laifi a cewar Ryan, muna iya dora ma canjin yanayi, muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru 30 da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi. Jami'an tsaron ciki da dogaran tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba Donald Trump suka ci ƙarfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta Capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaben Biden. Hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar da Litinin cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda aka yi ranar 19 ga wata. Hukumar dogaran tsaron ƙasa ta tabbatar da Litinin cewa za ta tura jami'an tsaro wajen 15,000 don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban, wanda hakan ƙari ne sosai idan aka kwatanta da 8,000 da aka tura a shekara ta 2016. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakara jiya Litinin ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe, tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke ƙin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Duk da yake wa'adin shekaru hudu na shugaba Trump zai ƙare ne da yammacin ranar 20 ga watan Janairu, takardar shirin tsige shin mai shafuka hudu na cewa Trump ya nuna zai ci gaba da zama mai haɗari ga tsaron ƙasa, demokaradiyya da kuma kundin tsarin mulki muddin aka bar shi ci gaba da mulki, kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba. Majalisar wadda ke da ɗan rinjayen 'yan damakarat na iya kada ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa. 'Yan damakarat wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban ƙasar, wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan Republican ba. Kafar sada zumuntan nan ta fala ta maka kamfanin Amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar Amazon da aka yi. Kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba din Amazon a matsayin kokarin gurgunta ta, ta ce kamfanin Amazon ya aikata laifin murƙushe gasar kasuwanci, sabar jejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala din, inji kafar ta fala. kamfada ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki 30 kamun fitar da ita daga saba din sa karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka burki ma kamfanin na Amazon idan ba a dakatar da Amazon ba kafar fala ta gama yawo kenan saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo a cewar karar ta ƙara da cewa ko da jinkirin kwana guda aka yi hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba Trump da sauran jama'a za su koma wasu kafafan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin ayyana yan tawayen hutsi masu samun goyen bayan Iran a matsayin yan ta'adda matakin da majalisar dinkin duniya ke gargadin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinkai dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin Trump ke shudewa yayin da take ƙara matsa lamba ma Iran wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan nan na Janairu wato kwana guda gabanin kaddamar da zababban shugaba Joe Biden a wata takardar bayani ta yammacin ranar Lahadi Pompeo ya ce manufar ayyana yan tawayen hutsi masu samun goyen bayan Iran a matsayin yan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da hare-haren da akan ketar kan iyaka a kai kan farar hula madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa a ƙarshe gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump jiya Litinin ta sake ayyana ƙasar Cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci ana saura kwana 9 kawai shugaba Trump ya sauka daga karagar mulki wannan matakin ya janyo kakaba ma Cuba takunkumi jim kadan gabanin hawar Joe Biden karagar mulki wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da Biden zai yi na maido da dasawa da Cuba irin ta zamanin Obama ya kasance da wahala
to madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta yi karin haske kan harin da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe daga Abuja ga karin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina kenan
mayakan na Boko Haram kamar yadda wani ganau da bai sana ambaci sunansa ya shaida mana ya ce tunda farko sun je kauyen Ingiburwa dake karamar hukumar Gujiba a jihar Yobe inda suka tarzda mutanen kauyen suna dan kada-kadan su irin na dandali suna shakatawa al'amarin da yasa Boko Haram din suka yi musu bulala abin kuma da yasa yan sentiran yankin suka yi wa yan Boko Haram din kofar rago inda suka halaka uku daga cikin su wannan ne yasa mutanen kauyen suka fara kaula zuwa cikin garin Gujiba don tsoron abin da zai iya biyo baya na dokar fansa daga yan ta'addan ba kuma da dadewa bane sai mayakan na Boko Haram suka yi ganganko inda suka afkawa garin na Gujiba da yaki a cikin sanarwar da hedkwatar sojojin Najeriya ta aiko wa muryar Amurka na nuna cewa dakarun na runduna ta biyu karkashin jagorancin kwamandan su sun yi wa Boko Haram din kofar rago inda suka yi musu kace-kace dakarun waɗanda suka sami ƙarin sojojin kawo ɗauki daga brigade na 27 dake Boni gari da kuma runduna ta musamman dake Boni yadi sun lallasa mayakan na Boko Haram inda suka halaka guda 28 sanarwar sojojin mai dauke da sahanin Brigadier General Bernard Onyako da ke zama mukaddashin director a cibiyar tattara bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya na cewar an kwato bindigogi ciki har da na harbo jiragen sama daga mayakan na Boko Haram da kuma sauran kayayyakin fada sai dai kuma wani soja daya ya rasa ransa ƙarin daya kuma ya samu rauni amma a halin yanzu yana murmurewa a wani asibitin sojoji wannan kuma wani dan asalin yankin ne da aka yi gumurzu a gaban sa kuma ga abin da yake shaida min a cikin harshen Kanuri yace lokacin da mayakan na Boko Haram suka zo sojojin sun bi su da amanguta sosai sun kona motar yakin su kana kuma sun kwato wata motar daga hannun su da sauran kayayyakin fada irin su bindigogi da harsasai sun kuma kashe da dama daga cikin mayakan na Boko Haram amma ba san ko nawa ne ba a halin yanzu dai yankin namu al'amura sun fara komawa kamar da wani da aka yi gumurzu a gabansa a yankin karamar hukumar Gujiba da ke jihar Yobe Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda binnin da magaran kungiyoyin da ke fafutukar kyautata rayuwar mata da matasa ke ci gaba da fadakar da mata da matasa muhimmancin gudanar da zabe na gari kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari
kungiyoyi masu fadakarwa na ci gaba da waye kan al'umma kan al'amuran zabubbuka da irin matsalolin da ka iya tasowa. Ta haka ne kwamiti mai sa ido kan harkokin ci gaban matasa da mata wanda ake ce ma CVC ta shirya wani taron gangami na waye kan matasa da mata. Mamman Salisu shine magatakarda na kwamitin na CVC. Ce waye irin yadda matasa da mata ke bada kai kan shirya zabubbuka ya kai su ga shirye wannan waye kai
kokarin da mata da matasa suke kawo cikin tsaye da harkokin zabe in an diba a ƙarshen ƙarshe ba su ce ribar kokarin da nasu to shi yasa muka ce bari mu samu wannan forum mu organize shi saboda mutane a tada su daga barci inda za su kawo nasu kokari wajen tayyar da harkokin zaben nan inda zai kasance sun zabi wakilan da yace da suka cancanta a zabe su saboda kasar mu ta ci gaba saboda ai zabe kar mu je mu yi zaben tumun dare kar mu je mu gidan jiya noman goje ya kasance tahiyar ta mu mun yi zabe mai kyau wanda zai kasance dan takar zamu zaba idan mun to zabe ne namu wanda zai kasance ba tare da tashin hankali ba kuma kowa ya ka tashi gudunmuwa wajen tsara wannan zaben wanda zai zama to kasar mu je an hutu ana mata san barka.
Babban burin kwamitin da bai wuce na yin rigakafin irin matsaloli da ke tasowa lokacin zabe da kuma bayan zabe wanda aka saba gani a wasu wurare a lokacin zaba
saboda kun san cewa mafi yawancin matsaloli da wasu kasashe suka tsakara suna hutowa daga tsarin zabe to shi kuma tsarin zabe abu ne wanda in dai dan kasa ya sa hannun shi da kyau kowa ya zabu wanda yake tsammanin nashi ne in ka zaba ka koma ka zauna ka saurara kuma ka ce sanin shi zabe bayaiwa a ci ayi zabe kowa ya ci tilas wani ya samu wani ya rasa wanda ya samu mu taru mu mishi barka wanda kuma Allah ya sa bai samu ba mu kara mishi karfin guya saboda shekarun gaba shi ma kara shiri ya kara kuzari inda zaben nan za a yi shi cikin kwanciyar hankali kiran da muka wa matasa mata su huto su yi zabe in ma ba su huto su kai zabe zai kasance wannan kuratan su ta zama ta asara ce gare su asara ce gare mu asara ce ga mutanen da suke tsammanin suna kauna.
Wasu mata da matasa da suka halarci fadakarwar sun ce sun gamsu da ita ainihin.
Mun dace wannan abu da aka mu mun ji dadi mun gode mun karɓe shi da hannun bibiyu kuma insha Allahu dama mun yi aiki munan wariya mata kai kowa da matasa ku zabi wanda zai muku aiki kar ka zabi wanda in ka zabe shi da ka kare zaben shi ya gudu ya shirye barka idan muna zaben tumin dare an mun zabe shi ya shirye can su je da su da iyalinsu su sha kaji su sha naman su na rago abinda suke so su ci mu su bar mu anan ya iya ma ban mace
kowa kai shi ya waye kwa a bisa kan wannan dama tsarin da muka yi a cikin garin kowa da kowa ya huto kansa da kwalkwata a zo a yi zabi lahiya lahiya babu wani tashin hankali babu wani bambancin siyasa kama wannan ne nige ne siyasa mu anan haka muka mai data mu mai data tashin hankali
sunana Zulayya gaskiya na tsarin yayi kyau Allah ya saka da aljihu tunatarwa a bisa kan harkokin zabe da lokaci in yayi ana ganin su mun an kare zabe mun kare ganin mutane sai mu da mata kenan da matasa
Tamar Abari muryar Amurka daga Namagaran a Jamhuriyar Niger.
Tuwanin zumuna a jamhuriyar ta Nijar inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agare suke ci gaba da ɗaukar matakan kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona biyo bayan samun wasu ɗaliban yankin da suka kamu da wannan cutar. Adam Malam Mamadu shine shugaban sashen da ke kula da cututtuka masu yaduwa a yankin na Agare.
Ba yar ne wanda basir lahiya lahiya su ba mai majina ba mai tari amma suna ɗauke da kwayar cutar ya aka yi suna aka san suna ɗauke da wannan kwayar gwaji aka yi ga uwayensu uwayensu suke contact don saboda an samu mutum guda yana da ciwon ana neman dukkan wanda suka yi mu'amala da shi wanda suka yi hulɗa da shi wannan mutanen duk sai a zo a yi musu kai su ma a ɗauki majinarsu a yi musu gwaji to cikin gwajin nan da ake ne sai aka samu uwayen yaran nan a cikinsu guda yana da ɗauke da wannan kwayar cutar da aka yana ɗauke da wannan kwayar cutar sai aka ce to kai ma ai ya kamata duka al'umma da take cikin gidanka da wanda kuke mu'amala sosai haka ya kamata su ma ka ba mu listikin su ya kamata a musu nan gwajin to a cikin wannan binciken ne sai ya zamanto cikin yaran nashi guda biyu an samu wannan wanda ke ɗauke da wannan ciwon ya zamanto kuma Allah kwalli rallen di aka buɗe lakwalli kuma rage mashi da dare ne shi baban nasu aka san da yana da wannan ciwon kenan da sai kamar a gaya mashi da yaran sun tafi lakwalli sai aka bi su baya aka ce su dawo gida aka zo aka yi musu nan gwajin sai ga isan positive.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da liya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida. Gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku yi da ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da wani matashi dalibi da asalin kasar Niger dake kasar India. To bari mu bar bakon namu in gabatar da kansa. To gare ka bako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana lafiya. Sunana Musa Barmo Abubakar, sunana yanka Abubakar, ni dan asalin Niger ne, awa daga kauyen Kaura, Kaura Asha.
To malam shekara ka nawa yanzu a kasar India?
To inje je wannan karo shin ta shekara ta na farko tunda wata na tara na India.
Watan ka tara. To kuma dan albakcin bakin ka, ina kai yi primary da secondary kuma har ma ka isa a kasar India?
To yawancin karatu na a can Jami'a na yizu, a can na yi da primary school dina da secondary da komai da komai. A jami'a ma can na fara can na samu bachelor dina, sannan na yi ke Ghana wurin koyon Turanci, inda mu garin mu da French muke karatu a can Niger. Na je na yi karatun Turanci na wata shida a Ghana, da na koma Niger ne, sannan na nemo dan ranar takardu zuwa India. Sai na samu na zo na inda ina karatu.
To me yasa baka je wata kasa ba ta Afirka ko ko baka je Amurka ba ko baka je Turai ba?
To abin da yasa haka nan din in mutun ya buga kamar neman takardun sauran kasashen waje kamar wasu Amurka ko wasu Canada ko sauran abu hakan ga takardun zuwa India sun fi saukin samu. Kuma a yadda mutun zai gani lamarin tsadar rayuwa India zai kasance zai bi arha fiye da na sauran kasashen.
Yanzu shekarun ka nawa da haihuwa?
Ni yanzu shekara ta
25 daga Niger. Ya wani hanyoyi ne ka bi kafin ka samu izinin shiga kasar India, kafin ka samu visa, kai kadai ka je ko ka samu taimako daga gwamnatin kasar Niger?
To da na je neman visa din da man da ɗan gidanmu ne mun kai zancen nan mun da tunda mun ga da India dai yanzu dai a fuskar duniya mutane suna ganin duk lamarin da ya shafi lamarin lafiya da kuma lamarin karatu na ilimin kwamfuta da sauran abubuwa an ga da India ta yi nisa a sama su. To ni daman lokacin da na kare bachelor ina na karatun kwamfuta a can jami'ar Abdulmumin ta Nyamai. To shi ne mun kace to na nema na samu makaranta a India sai na samu na ci gaba da karatun a nan India din.
To kene yanzu kana degree na biyu ne?
Yanzu masters ne yake yi na India.
Eh, kene shi ake cema degree na biyu kenan, kai degree na fara a jami'a Abdulmumin da ke Nyamai, yanzu kuma ka zo ka yi kana yanzu me kake karanta na India?
To nan din ma wangan ne nake karatun na fara can shi ne nake yi nan ga nan ma karatun computer science ne nake yi, amma tunda computer science din jijiji abubuwa sun yawa ciki, amma ina specializing kaina a saman machine learning kamar ilimin da mutum kamar ilimin da ake karatun da za a koya ma kwamfuta ita ma ta koya da kanta, kamar ina da muke koya kwamfuta ma ita ma ta koya da kanta.
Kamar shi ne ake cewa artificial intelligence ko?
Yawwa, to machine learning din ma yana cikin artificial intelligence din shi ma.
To yanzu ganin ka idan ka kammala wannan darasi da kake a kasar India, wani taimako za ka iya baiwa kasar ka Niger?
To tunda yanzu abin da mutane za su gane lamarin komai a duniya yanzu dai dole sai da kwamfuta yake yiwa, kenan sai irin ilimin kwamfuta da sauran abubuwa hakan ga. Kuma wannan ilimin na machine learning yanzu shi ne ke gaban komai, komai ake a duniya yanzu a fannin kwamfuta sai an sa shi. Kuma a garin mu wannan abun bai yi nisa hakan ga ba, kenan dole ne ya kasance ma mutum ya fito kasashen waje ya koya shi ma ya koma garinsa ilimin da ya samu shi ma sai na baza shi a garin shi.
Daga nan Niger da ka samu da ka kare karatu a jami'ar Abdulmumin ka biɗi visa, akwai wanda ya baka information ko bayanai akan wannan jami'a da ke India?
To da kwa wani dan Niger din shi ma nan India yake yanzu ya yi shekara 5 nan ga. To shi ne da farin na so na shiga wata jami'a ta India din, jami'ar gwamnati ce. To shi ne sai ke bani shawara ya ce min ai nan India tun daga yadda lamarin garin yake in mutum ya je mai a gwamnati din wata rin suna karantar da wasu suna hada da yaran su, tunda yaran su na asali da inda suke karatu su a Awarko to sai an kai jami'an yaki dan hada da Turanci to wasu daga cikin su Turancin su bai tsaya ba kenan suna gama da in malami na lecturer yana hada da yaran su na adana asali a cikin karanta da a makarantocin gwamnati amma ce mun in makarantar biya ce babu wannan abubuwa ya yana karatu da Turanci yake karatu
to eh anan India kuna da dama a Niger
a to nan India a Niger din dai bamu da dama dai haka ce
kamar ga alamun kun kai nawa haka kenan
to matsalar da ta faru inje din wadi gare da kware tunda inje kare garan kanta ta kai wadi inje su uku zuwa ko su hudu akan ga kenan je garukan da muke dan kusa-kusan nan dai mu dai a Niger dai dalibai dai wanda dai na sani dai ban muce hudu ko biyar haka ka ba
to ai asalin kasar Najeriya fa ko Kamaru ko Chad zance kuna da yawa
eh ai nan ga ɗan Najeriya sun ma fi kowa yawa ma nan ga a cikin wanganga foreigner dake zuwa anan ga ɗan Najeriya suna da dama kwarai ina abin da ma nake akwai Hausawa da dama yanzu ma daga wurin sai na fito
kenan dai kuna cin abinci tare kuna tattauna kamar dai kuna gida tare kuwa
yau kuwa ya haka ne shin da yanci ma in muna hira ma da Hausa shi muke hira ga mun dai haka dai da kwai zo yan garuka da kwai yan Kamaru da kwai yan Chad da akwai yan Somalia da kwai yan kasashen duniya nan ga
to jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar da asalin kasar Niger mazaunin kasar India mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Niger Enter Ebdo wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Niger ta fara yunkurin samar da allurar rigakafin cutar corona da nufin baiwa al'ummar ta kariya jaridar ta ce kimanin miliyan 75 na sefa ne gwamnatin kasar ta ware domin order allurar rigakafin da ake sa ran somawa a tsakiyar shekarar nan ta 2021 kuma a cewar hukumomin lafiya kashi 47 daga cikin 100 na 'yan kasar ne za a yi wa rigakafin a zagayen farko jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa makonni biyu bayan gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasar Niger hankalin jama'ar kasar ya karkata wajen shugabannin jam'iyyun siyasa a dangane da batun kulla kawance da dan takarar da suke ganin shi yafi cancanta a tsakanin yan takara biyu da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu jaridar ta ce damuwar galibin yan kasa a game da wannan magana shine za ta yi wasu yan siyasar su ba da kai saboda kudayen abin duniya a maimakon kulla kawance a bisa turbar son kasa jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa wasu 'yan Niger mazauna kasar Amurka sun yi gangami a harabar ofishin jakadancin Faransa a birnin New York sakamakon abin da suka kira shishigin kafafan kasar Faransa a harkokin zaben kasar ta Niger. Jaridar ta ce kungiyar Debu Niger a ƙarƙashin jagorancin Mohamed Seydou ita ce ta shirya wannan gangami don jan hankulan kafafan Faransa su yi adalci wajen ba da labaran da suka shafi sha'anin babban zaben da aka gudanar a watan Disamban da ya gabata a nan Niger. Mukarkare da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dinkin Duniya ta jajanta wa Jamhuriyar Niger bayan harin ta'addancin da ya halaka fararen hula sama da 100 a farkon watan da muke ciki akan iyakarta da kasar Mali. Jaridar ta ce takanas Majalisar Dinkin Duniya ta aiko tawagar wasu jami'anta da ke karkashin inuwar rundunar ruwan zarda zaman lafiya a kasar Mali wato MINUSMA wacce Muhammad Saleh Anadif ya jagoranta zuwa birnin Yamai domin jaddadawa shugaban kasa Isu Muhammadu da al'umar wannan kasa juyayi a game da wannan mummunan al'amari da ya faru a gundumar Walam tare da tabbatar musu cewa Majalisar Dinkin Duniya za ta ci gaba da hada gwiwa da kasar Niger wajen ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Suleiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
shugaba Donald Trump ya shirya kulla wata muhimmiyar yarjejeniya a wannan karo tsakanin kasar Morocco da Isra'ila. Wannan ne karo da hudu da aka kulla irin wannan yarjejeniya a cikin ƴan watanni. Amma kwani masu zuwa Isra'ila da Morocco za su farfado da hulɗar diplomasiyya tsakanin su. Wannan yarjejeniyar za ta bada damar jigilar jiragen sama daga Isra'ila da kuma dawowa, kada za ta karfafa aiki tare na bunƙasa tattalin arziki tsakanin kamfanonin Isra'ila da na Morocco. Ta wannan mataki mai tattare da tarihi, Morocco za ta sake gina da daddiyar alakarta da al'ummar Yahudawa da ke zaune a Morocco da ma waɗanda suke ko'ina a faɗin duniya da Isra'ila. Wannan yarjejeniya ta da kuma inganta tsaron Isra'ila, yayin da take samar da dama ga kasashen biyu su zurfafa hulɗar tattalin arzikin su kada su kyautata rayuwar mutanen su. A shekarar 1777 Morocco ita ce kasar farko da ta fara kulla hulɗar diplomasiya da Amurka. A cikin wannan shekara Morocco ta bude tashar jirgin ruwanta ga jiragen sabon jamhuriyar Amurka, lamarin da ya baiwa Amurka damar yin kasuwanci da harkokin cinikayya, kana take taimakawa wurin gwagwarmayar ƴanci. Kawancenmu ya ɗore, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Tare da Isra'ila da Morocco za mu iya nuna wa duniya cewa mun maida hankali wurin bude damar baki ga dukkan 'yan kasarmu domin ci gaba da samun alheri da kuma tsaron kasashenmu. Shugaba Trump ya kuma yarda da ikon da kasar Morocco take da shi a kan yammacin Sahara. Amurka tana ci gaba da imani cewa tattaunawar siyasa kadai ce za ta magance batutuwa da ke tsakanin Morocco da Polisario, wata kungiyar mayakan siyasa, domin kawo ƙarshen rikicin yammacin Sahara da Morocco ke rike da ikonta kana yankin ya samu 'yancin kai. Kamar yadda sakatare Pompeo ya faɗa, mun yi imani za a gudanar da wannan tattaunawa ne bisa kudirin da aka shirya kan yankin da Morocco ke da iko da shi. Kokarin Morocco da ya cancanci yabo game da zaman lafiyar addinai da ya samo asali daga al'adunta na kare tsirarun al'ummar Yahudawa a kasar da ba da damar walwalar addini, da kuma wannan sabuwar yarjejeniya da Isra'ila wani babban misali ne ga yankin da ma duniya baki daya. Sakatare Pompeo ya faɗa cewa akwai wata muhimmiyar aya a cikin littafi mai tsarki da ke cewa ana girbe amfani mai kyawo ne daga zaman lafiya da masu son zaman lafiya suka shuka. Amurka da Isra'ila da Morocco sun rubuta zaman lafiya, kuma duniya za ta amfana da zaman lafiyar. Wannan ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.